بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدامو وجنشي قبدا وانا كراتو نلتاف من خطوات إلى السعادة باين ينكيوا mai dan tsawo da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon wannan ci gaba da muka dawo mu samu mu kammala littafin insha Allah kuma mu fahimce shi Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi kafin ci gaba da wannan karatu ina miƙa ta'aziyya ta ga dukkan ƴan uwa musulmi bisa rasuwar Malam Musa Muhammad mai gando shugaba na ƙasa na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wannan dattijo bawan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya sakhare shi ya hore shi domin hidimar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 30 muna fata Allah madaukaki ya sa aljanna ce makomarsa duk kuma bayin Allah da suke wannan kokari Allah karfafa musu gwiwa wajen ci gaba da karantar da mutane ilimin addinin musulunci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa kamar yadda la'alla wasu daga cikin ku sun ji wasu abubuwa da suka gudana wurin lokacin da aka zo binne shi akwai wani yunkuri la'alla insha Allah in Allah madauki ya kallala juhudin waɗanda suka yi din da ikhlasi Allah ya sa ya zama jama'ar da suke tare da wannan kungiya su zama guda maimakon rabuwa da akai la'alla insha Allah kuma asa addu'a dai don shi sabani irin wannan da ya dade ana yin sa kowa ya gaji da shi dai na farko tukuna ko ba haka ba kuma an ga sakamakon nan sa ba alheri bane duk inda aka ce al'umma sun rabu ko kashi biyu ne ko kashi uku ko sama da haka to kullun ƙara rauni ake maimakon a ƙara ƙarfi shi kuma haduwa kullun abinda Allah madauki da mai umarce mu da shi ne wa atasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu mudidda ya zama akan gaskiya akan abin da yake shine daidai dama asali ya zama cewa mutane suna tsaye akan son zuciya wannan ya bi son zuciyarsa wancan ya bi son zuciyarsa to dama wannan shine babban bala'i amma in dai har kowa zai shiri abin da ke zuciyarsa a tsaya kalma guda ba abin da yake sama da littafin Allah ba abin da yake sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah za a zauna lafiya kuma za ku ga za a samu nasara insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya kara masu himmar hakadin basira kuma Allah ya taimake addinin sa ya kara hada kan al'umma dukkan masu fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya hada mana kai da zuciya ba iya hadin kai na jiki ba hadin kai da son juna kuma Allah ya kara karfafan mu wajen daga wannan addini sama tayyib mun tsaya a darasin mu na karshe ko za mu tashi insha Allah inda malamin ke cewa la tahtaqiril akharin haka ne ko mun gama da ar-rusul wa khidmatun nas dan kuma yasa wani take cewa la tahtaqiril akharin kada ka wulakanta wasu daga cikin tarbiyyar da take wajibi akan duk musulmi shine ya dauki cewa dole ne ya tawabu ya kaskantar da kansa kada ya rika ganin shi yafi kowa ko yafi sauran mutane la abin da yake takama da shi ko kudi ne ko mulki ko ilimi ko wani abu duk yadda dan adam yake komai kashin sa komai kaskancin sa to kada ka wulakanta shi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai yana cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin duk mutumin da yake akwai gurgudan kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba inji manzo sallallahu alaihi wasallama to sai sahabbai suke tambaye suke cewa innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan mutum yana son a ce tufafinsa masu kyau ne duk dan adam zaka ga yana son a ce tufafinsa masu kyau ne yana da tsafta wa na'aluhu hasanatan kuma ya zama takalmin ma da yake sawa shi ma mai kyau ma'ana sai suka fahimci abinda ake nufi da kibir ana samun girman kai ne a gurin mutanen da suke da kaya masu kyau takalmi mai kyau kamar ka ce kuma hula mai kyau agogo mai kyau da makamancin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake nuna musu abin ba anan yake ba mutum zai iya adansa ya sa abin sa mai kyau amma me ake nufi da girman kai sai yake cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne kuma yana son kyau ma'ana duk abin da yake mai kyau to Allah na son sa domin Allah subhanahu wata'ala daga cikin sufofin sa ko sunayen sa shi ma akwai aljamil shi yasa sai yake cewa alkibru shi girman kai wanda zai hana dan adam shiga aljanna din nan abinda ake nufi da shi abubuwa biyu ne batarul haqqi tunkuɗe gaskiya da ture ta da kin karɓarta da kin aiki da ita wa ghamtun nasi da kuma wulakanta mutane haka indai mutum zai dauki mabda'in sa a rayuwarsa shine ya kauda gaskiya ya ki karɓa ya kuma wulakanta mutane to wannan shine mai girman kai girman kan da zai hana shi shiga aljanna wannan muslim ne ruwaito wannan hadisi Allah madauki ya kyauta to malamin yake ce mana a wannan littafi haqiqatul uluwi innama huwa alqurbu min Allah daukaka indai mutun nan san daukaka a duniya a ce madaukaki ne shi to daukaka ita ce ba wai cewa yi abinda yafi zama daukaka a'a asalin abinda ake ce ma daukaka shine alqurbu min Allah ya zama bawa ya zama kusa da ubangijinsa in har kana cikin waɗanda suke kusa da Allah wajen alaka da shi mai kyau zikirin Allah ibada da kusantar ubangiji to kai ne madaukaki ma'ana kai ba ƙasa kake ba a sama kake wattamayuzu bambanci da ake samu a ce wane ajin su ɗaya da wane ko ba ajin su ɗaya da wane ba kamar yadda muke faɗa a zamanin yanzu sai wannan ai ba dan aji na bane haka wasu zaka ji suna faɗa kai ka isa kamar ni ma har kai magana da ni zaka ji wani na faɗin wannan wannan rashin fahimtar rayuwa ne ta duniya rashin fahimtar kuma addini ne at-tamayuzu shi wannan bambanci innama yakunu bit-taqwa yana kasancewa ne kawai da gurgudan tsoranka ga Allah gurgudan bin dokokinsa gurgudan yadda kake zama wato mutumin kirki in kai mutumin kirki ne kana bin dokokin Allah to kai ne madaukaki kai Allah yake so kuma kai ne kafi wani amma ba haka kawai saboda kayanka masu kyau motar ka mai kyau hular ka mai kyau wannan ba shine ba wannan ba shi da wata daraja ba shi da wata kima gurgudan yadda ka fahimci rayuwa ne shine kake irin wannan wato bada hankali akan waɗannan abubuwa mai Allah ya ce akan wannan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane lalle mu mun halice ku ne daga jinsi na namiji da kuma mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kuma muka sanya ku al'ummomi daban-daban da kabilu daban-daban wannan daga asali kaza wannan daga asali kaza don me lita'arafu domin ku san junan ku duk abin da yazo akan wannan babin mufa'ala lita'arafu ai li'arifaka wa ta'rifani don in san ka kai ma ka sanni ma'ana ku san junan ku shine fa'ida ka ji cewa wannan asalin sa bahaushe ne wannan asalin sa bafilatani ne wannan asalin sa bayarbe ne wannan asalin sa yamuri ne wannan asalin sa kanuri wannan kawai dan ka san dan ku san juna akan wannan a ce wani dan wani dan wani dan wani ya kai ya tuke wato alakar sa ta jini nasabar sa ta kai zuwa ga wani shikenan banda wannan ba shi da wani amfani yawa ba wai da wannan ake gwada a gane wane ne dan aljanna wane ne mutumin kirki ba ballantana har mutum ya ce babu mai shiga aljanna sai bahaushe ko ba mai addinin kirki sai bahaushe ko in yamuri ko bai yarbe ya ce haka ko ba platin ya ce haka ko ba kanuri ya ce a ai babu mai kaza sai mu duk wannan ba shi da amfani ba addini bane jahilci ne asalin addini shine wanda ya bi dokokin Allah ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne irin mutum ne shi to shine madaukaki sannan sai yake cewa inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi karimci a cikin ku a wurin ubangiji ma'ana wanda Allah yake ji da shi a larabci wannan uslubi ne na larabci fulanun karimun ala Allah, wane yana da daraja a gun Allah. Fulanun akramu inda Allah min fulan, wane a wurin Allah ya fi daraja. Nan ba karimci na ka taimaka ka bada, kuma da muke cewa wane karimi ne mai bada kyauta, ba wannan ba. A'a, daraja ake nufi a nan, wato wanda ya fi kowa daraja, ba a ce a duniya ba, sai aka ce inda Allah, a wurin Allah. Wannan kuma ita ce babbar daraja, a ce kana da girma, kana da daraja a wurin Allah. In aka ce kana da daraja a wurin Allah, me ake nufi? Allah fa yana son ka kenan, Allah ya yarda da aikinka. To wanda ya fi kowa karimci da daraja a wurin Allah, sai ce atqakum, bai ce aghnakum, bai ce a'lamakum ba ma, bai kuma ce ajmalakum ba, bai ce wanda ya fi dukiya, ko wanda ya fi kyan jiki, ko kuma wanda ya fi ilimi, ko wanda ya fi kaza, sai ce atqakum. Domin shi kansa ilimi, mizaninsa ita ce wannan taqwa din. Innama yakhshallaha min ibadihi wa al'ulama. Yawwa, daga cikin mutane, daga cikin bayin Allah, wanda yake su ne masu ilimi, su ne masu tsoron Allah. Ma'ana wanda suke tsoron Allah su ne masu ilimi. Har al-Imam Ahmad ibn Hanbal akan wannan ayar yana cewa ba wai ma'anarsa duk malami mai tsoron Allah bane. A'a, komai ilimin mutum ba zai zama malami ba sai idan yana da tsoron Allah. Ashe ba sanin ma'lumat ka haddace kaza, ka haddace kaza, ka san fassarar kaza, ba shine ilimin ba. Duk mutumin da babu tsoron Allah tare da shi, to ba malami bane. Duk irin abin da ya haddace, ko ya haddace Alkur'ani gaba daya, in har aikinsa ba mai kyau bane, baya tsoron Allah, to ba malami bane. Malami shine mai tsoron Allah. Nas'alullahu ta'ala an yaj'alana min ahli khashyatihi. Sai ki cewa inna Allaha alimun khabir, lalle Allah masani ne kuma mai matukar sanin da khibra, da mai bada labari akan duk abu, ma'an domin babu wanda ya fi shi sanin wannan abu. Shi yasa wato ya zama cewa babu wanda zai kai shi khibra a kansa. Allah madauke taimaka. Sai ce wattazakhrufu fil malbasi was-surati la yughni 'anillahi shay'a. Yin ado da kawa wajen tufafi da surar jiki, mutum a ce kullum tunaninsa shine yadda za a ganshi yana da kyau, surarsa tana da kyau, hula da wani kari da menene, wannan ba wai an haramta ba ne, amma mai da hankali akan wannan, a ce shi kadai shine zai sa ka samu tsira a wurin Allah, to wannan mutum bai fahimci komai ba. Yawwa, duk rashin wato dukkan kayanka, in har Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da aikinka ba, to babu wani amfani. Shine abin da malami yake faɗa, yace wattazakhrufu fil malbasi was-surati la yughni 'anillahi shay'a. Kawa da ado wajen tufafi da surar jiki baya wadatar da mutum da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah madaukaki baya dubi, in an ce baya dubi ba ana nufin nan baya gani ba. Akwai bambanci tsakanin gani da kuma dubi. Kana ganin abu amma baka dube shi duban da zaka sa masa wata ma'ana da zaka yi hukunci a kansa ba. Ma'ana duban da Allah madaukaki ke yi muku har yi hukunci akan wane ne na kirki, to ba yana kallon surar jikinku bane, wannan dogo ne kyakkyawa, wannan gajere ne mummuna, wannan baki ne, wannan fari ne, wannan tufafinsa sun fi tsada, takalminsa ya fi tsada, hularsa ta fi tsada, wannan ba shi ne agun Allah ba. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum. Hakanan kun baya kallon dukiyoyinku a ce wane ya fi wane kuɗi, wane ya fi wane fantamawa, shi za a duba. Walakin yanzuru ila qulubikum, amma abin da Allah ke dubawa har yi muku hukunci a ga wane ne mutumin kirki, to shine zuciyoyinku. Allah in ka bashi zuciyar nan ka miƙa masa ita, ya zama cewa shi ke jan abin da za ka yi, ma'ana duk abin da za ka yi don shi za ka yi kuma da tsoronsa, to a lokacin ne kake nasa. Wa amalikum, hakanan ayyukan da za ka aikata. Wannan hadithi shi ma Muslim ya ruwaito shi. Wahtiqarul akharina, wulakanta wasu mutane wanda ba kai ba, ma'ana ka riƙa wulakanta mutane, liqillati zati aidihim, saboda kawai ba su da komai, kawai ka rika wulakanta mutane saboda su basu mallaki abin duniya ba, saboda su talakawa ne, ba su da kuɗi au jahihim, ko kuma saboda ba su da wato darajar da ake samu gun manyan mutane a ce ana yi tare da su a gun manya. In an ce ja, dama ana nufin mutunci da daraja a cikin mutane, a ce wane mai ba wai ana cewa mai fuska ba, a mai mutunci ne a gurin sarki, mai mutunci ne a gun wane, mai mutunci ne a gun shugabannin gari, ko a ce manyan gari suna ganin mutuncinsa, wanda shi ake ce majahi. To kawai kada ka ga mutane saboda ba su da wannan irin darajar, ko ba su da kuɗi, ko ba su da ba a yi damawa da su a cikin harkar mulki, sai ka ɗauke su wulakantattu, wannan ba daidai ba ne. Aw adamu husni suratihim, ko kuma ka riƙa wulakanta mutane saboda kawai surar jikinsu ba ta da kyau, ka ga mutum ko na da wata ƙazanta-ƙazanta, ko busu su haka, ko kuma ya zama cewa Allah ya jarrabe shi da wata cuta, kana ƙyamar ka gan shi, ko kuma wato ya zama dai kawai saboda ba shi da wani abin duniya sai ka riƙa wulakanta shi, ya ce wannan abin da'fun fil aqli, rauni ne na hankali. Kun ga bai ce ma wai rauni ne na addini ba, rauni ne na hankali, shi kansa hankali baka da shi idan kana wulakanta mutane. Yawwa, in dai har ya zama cewa saboda mutum ba shi da abin hannu baka yi da shi, har ka ji wani yana cewa, kamar da yake faɗa ɗazu a ce wani yana cewa to kai yaushe ka kai matukar ma da za ka yi magana da ni, shi yana ka zo ka tsaya gabansa ma ka ce masa kaza, ai ba wai ajin ku ɗaya ba. Ko kuma ka ga za ka ga wasu mutanen ko ana zaune ana hira ana tattaunawa, idan yana cikin magana da wanda yake magana da shi, sai wani wanda bai kai su ba a duniyance sai ya sa baki a maganar, sai ya ji haushi ko ya shuru gaba ɗaya, ma in labari yake ba ruwa ya ce wai ya fasa, yaushe har wani ma zai zama abokin zance na, ai ana yin wannan ko? Yawwa, to wannan malamin ya ce da'fun fil aqli, rauni ne a hankalinka kai mai yin wannan irin abu, ba wai baka fahimci addini ake nufi ba, a'a gaba ɗaya rayuwar ma baka fahimce ta ba, in dai haka kake. Wa naqsun fi kamalil idraki, kuma mutum yana da tawaya wajen cikar hangensa da riskarsa ga ma'anonin abubuwa masu kyau, ma'ana kamar dai ka ce yana da rauni a hankali, yana da rauni kuma a ilimi da fahimtar rayuwa, hadda addini. Wa qillatun fil iman, to nan ne ya shigo magana addini. Sannan kuma idan mutum yana da irin wannan halin har yanzu na wulakanta mutane, to yana da rauni har yanzu wajen imaninsa, imaninsa kaɗan ne. Kun ga can da'fun yace fil aqli, da wajen da yazo gun imani sai ce qillatun fil iman, akwai ƙarancin imani tare da mutum, imaninsa ba mai yawa bane kenan. Yace fal hayatu wa zinatuha wa ghinaha wa jahuha wa zukhrufuha, kai ita rayuwar nan fa da adanta da wadatarta, a ce dukiya ko kuɗi, wa jahuha da kuma mutuncinta, wa zukhrufuha da kuma adanta, har yanzu duwalun bainal khalqi, duwal in an ce duwal ma'ana kamar da Allah madauki kai la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, dulatan jam'in sa duwal, duwal shine abinda yake jujjuyawa, yau yana gun wannan gobe yana gun wancan, shine ma'ana. Ita wadata da kuma ado wani abu ne da yau yana tare da wannan gobe ka ganshi kuma ya bar wannan din ya koma gun wannan, haka ne duk mai hankali ba yi da musu akan wannan abu. Yawwa, kana ganin wataran wani yana fantamawa da shi ake yi, sai kawai wataran Allah sai ya sauke shi daga wannan ajin, sai ya koma ajin waɗanda ba shi ba, kuma yana nan da rai ana ganinsa yana yawo a bayan ƙasa. Kaga ashe kenan abun ya tashi daga wurinsa ya koma gun wani, ba kamar a ce misali mai addini ne, ba a saba wanda yake dama da addini da fahimtarsa mai kyau, shikenan kuma sai ya zo shi ma sai ya juya abin, sai ilimin nasa gaba ɗaya sai ya ɓace, da addinin nasa sai ya ɓace, sai ya koma gun wani, shi kuma ya zauna haka, ba haka bane. Amma abin da ya shafi duniya, to anan ne ake samun wannan duwalun bainal khalqi. Fa kam min faqirin igtana, da yawa za ka samu faqiri matalauci ba komai bane shi. In ka bi asali gidansu ba gadan dukiya, in ka bi harkar kasuwanci babu, wani aiki babba babu, to amma haka kawai lokaci guda sai Allah ya wadatar da shi sai ga ya bude masa wata hanya Allah maduki ya mai da shi mawadaci kuma a lokaci guda sabanin abin da ya shafi tauhidi da ilimi da abin nan zaka ga mutun zai dau lokaci kafin ya samu ilimi amma abin da ya shafi dukiya nan da nan Allah maduki sai ga ya bashi wa kam min wadi'in sharufa kuma da yawa zaka ga mutumin da yake makaskanci ne sharufa sai ya samu daraja wani mutumi ana bada labari da bai isa komai ba mutane suna kaskanta shi kawai sai Allah maduki ya wadatar da dan sa sai dan sa ya dukiya sai ya zama cewa waɗanda suke son dukiyar dan nan sai sun zo sun girmama shi shikenan da shi ba komai bane ba kudin ma yayi ba amma kun ga samu daraja saboda me dan sa ya zama mai kima a ido da mizanin duniya to haka abun yake dan haka kar ka ga ce ka wulakanta wani saboda ba shi da shi a'a kai da kake da shi yanzu ba kai kai wa kanka ba Allah madaukaki ne ya baka kuma yadda ya baka din nan zai iya cirewa ya mayarwa wanda ya baiwa wanda haka wanda ya dade shi kuma ba shi da shi kar ya tsammani shi kuma Allah ne baya san sa wata jarabawa ce Allah yayi masa ko kuma la Allah zabi ne Allah yayi masa wannan din yafi masa in dai har yana da alaka mai kyau da Allah subhanahu wataala sai ce wal muhtaqiru ala wajalin shi mutumin da yake wulakanta mutane to a tsorace yake min zawali ni'matin ginahu la Allah wata rana ni'imar wannan wadatar ta safa za ta iya gushewa a neme ta a rasa au jahihi ko kuma mutuncin da yake da shi au makanatihi ko darajarsa au suratihi ko kuma suran ma da yake ji da ita yana ji kyakkyawa ne shi zai rika daga hancinsa yana tafiya yafi karfin ya magana da wani yafi karfin ya gaida wani yafi karfin ya kula wani Allah madauki sai jarrabe shi ko da wata cuta fuskar ta lalace ta zama ba shine wannan mai kyan ba Allah na da iko akan wannan ko ba shi da shi babu abinda Allah ba shi da iko akai yawa kaga kenan ashe idan Allah madaukaki ya baka wani abu na duniya to wata jarabawa ce aka jarrabe ka aga zaka gode wa Allah ko ba zaka gode wa Allah ba kada kai amfani da abinda ba kai kai wa kanka ba ka wulakanta wani wanda ba shi da shi in kaga mutun na wulakanta wani wanda ba shi da wani abu ya kamata ya zama shi shine mai wa kansa wannan abu muddin ko ba shi da ikon yi wa kansa wannan abun to bi halatta ko ba shi da hujjar a hankalce ma a ce ya wulakanta wani saboda ba shi da wannan abu din Allah ya kara mana fahimtar wannan abu yace wa tawabu lil khalqi akwai wasu fa'idoji da wasu malamai suka ambata dalifi mu dan ji su fa'idojin wato san mutane miskinai miskinan mutane mutanen da Allah madaukaki ya bar su ba su da wadata a ce kana san su kana zaune da su kana mu'amala da su kana kula su kana shiga cikin su kana tattaunawa da su akwai fa'idoji manya wani malami ya kawo guda hudu na daya yana cewa shi san miskinai yana wajabtar da ikhlasin aiki domin Allah ma'ana yana sa ka ka zama mai ikhlasi taya malami yace saboda kyautatawa miskini baya yuwa sai don Allah haka ne domin shi miskini a galibi dama in zaka kyautatawa mutum in ba don Allah bane zaka ga cewa akwai ta maslaha da kake so so kake kamar da Bahaushe ke cewa kai masa rana wata ran shi ma danyi maka rana ko yau kaga maslaha ka kalli cewa in kai kyautata masa yau la Allah gobe kai ma in naka abun yazo shi ma zai maka saboda me wannan saboda yana da shi ne ai amma wanda ba shi da shi fa in mutum ba shi da abin da zai maka a duniya in ka kyautata masa me kake so a gunsa zaka cewa ba kai masa dan ka samu wani abun duniya haka ne ashe kenan zai wannan na sa maka kai domin Allah dama kawai ka dubi cewa babu wani amfani da zai iya maka wata rana din shi yasa kace bari dai ka taimaka masa saboda yana bukatar taimakon kai kuma kana bukatar lada mun fahimci wannan ashe kenan san miskini yana sa mutum ikhlasi abu na biyu yace san miskini tuzilul kibar yana kawar da girman kai domin zaka ga shi mutumin da yake mai girman kai baya son ya zauna da miskinai baya son ya zauna da talakawa baya so ya zauna da waɗanda ba ajin su iri ɗaya bane har zaka ga cewa Allah na jarrabar wasu mutane saboda tsabar irin girman kan da ya shiga zuciyarsu suna kyamar su je masallaci su yi sallah cikin jami'i saboda kada su je rasahu da wani wanda yake da dan datti datti ko kuma mutumin da ba mai tsafta ba ko kuma saboda yana da wani wata cuta cuta ko wani abu mun fahimci wannan wannan shi ma jarrabawa ce da Allah ke jarrabar wasu mutane saboda raunin imanin su sai ga mutum ya ce bari shi ya zauna a gida ana samun wannan la'alla gumu alhamdulillahi babu din da yawa to amma zaka ga inda mutane suke wadata duniya ta ishe su sai ga suna kyamar su je su hada sahu da talakawa wannan kun ga musifa ce kuma girman kai ne yawa saboda ulakanta mutane ne to idan mutum na shiga cikin talakawa da marasa abu yana hulɗa da su ya shiga sahu da su da komai ya mu'amala da su abun su ya taso ya je ya musu gaisuwa ta rasuwa ne ya musu jajen wani abu da ya faru ya taimaka musu da abun gudanar da rayuwa to wannan yana gusar da girman kai daga zuciyarsa mun yarda da wannan shi ba yau sannan kamar da muka gani dangane da Qurayshawa Qurayshawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ai akwai daga cikin su da suka kyamaci zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su karbi imani saboda talakawa ne sahabbai da suke kewaye da shi ko har wasu suka aiko cewa su dai suna so su zo wurin sa amma suna ga dai su ba su iya zama da waɗannan wanda kayan su didda datti ba har Allah madaukaki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin ya samu lokaci ya zauna da waɗannan Allah madaukaki hana shi ya ce karka gushe sai face kana tare da waɗanda da'iman suna cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala tare da kai kuma su har ma suna cewa dangane da saukar da alqur'ani da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ko haka suke cewa wai wannan qur'anin me yasa ba a saukar da shi akan wani mutumi babba ba daga cikin ƙaryoyin alƙaryoyin nan guda biyu ko Makka ko Ta'if ma'ana ga mutane wayayyu ga mutane yan dangi masu kuɗi ba talakawa ba me yasa a cikin su Allah bai zabi wani ya bashi wannan Qur'anin ba kudu fa abin ya kai ga haka sai suke ganin ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kuɗi bane ya za a yi a bashi Allah kuma daukaki da yake falalassa ba wai yana kallon kuɗi bane ko wata wadata ta duniya daraja ce babba da yake baiwa mutum wanda ya zaba me yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka mai sai azima falalar Allah akan ka sai ta zama babba ya ilmantar da kai abinda baka sani ba ana ya saukar da wannan littafi da hikima ya ilmantar da kai ba dan komai ba saboda wani abun alfahari ba saboda kana da kuɗi ba shi yasa har yace wa kana fadlullahi alayka azima saboda me annabci falala ce babba ba ijtihadi mutum yake zama annabi ba yawa duk ibadar mutum ba zai zama annabi ba duk kokarin ka duk tsoron Allah ka Allah madaukaki shi ke zaba Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake sanya risalarsa manzancin sa ashe kenan zabo ne ya zabe ne Allah ne ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ba wai saboda maganar dukiya ba daka ashe kenan kar a dauki wannan hali irin na Qurayshawan da a wancan lokaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama cewa baya san ya zauna da talakawa baya san ya zauna da mutanen da ba su da abun hannu wannan kuskure ne kuma girman kai ne idan mutum ko ya saba za ka ga cewa yana san waɗannan bayin Allah yana zaune da su yana mu'amala da su to Allah na cire masa girman kai abu na uku wannan abun tujibu salahal qalbi wa khushu'ahu san miskinai shi ma yana san zuciya ta gyaru yana sa khushu'i saboda su a cikin haka suke dabi'ar wanda ba shi da shi shine ka ganshi shi yasa dama ake cewa miskini ya annahu sakana ila al-ard saboda ya nutsu ƙasa yake wasu mutanen suna ganin sa sama to idan mutum ya zama yana tare da su yana mu'amala da su yana kuma son su to Allah madaukaki zai bashi khushu'i zai bashi tawabu ba zai rika daukar kansa da girma ba saboda me ya yarda ya zauna da mutanen da suke a mizanin duniya ana ganin su makaskanta duk da yake a wurin Allah ba lalle su zama makaskanta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum idan matalauci ne ya zama kuma yana da girman kai mun fahimci wannan yawa idan mutum ba shi da abun hannu to sababin da zai jawo kuma ya zama mai girman kai babu shi shi yasa sai zama Allah madauki baya san sa duk mutumin da yake ba shi da shi din kuma sannan yake da girman kai ya kamata ya zama yana da tawabu shi ma mai kudin an ce yayi tawabu to wanda kuma ba shi da shi me yake shi girman kai me hada shi da shi Allah madauki kyauta yawa nasa zai fi hatsari kwarai da gaske to abu na hudu tujibu rida man yujalisuhum bi rizqillahi a wannan soyayyar miskinai yana wajabta yadda da waɗanda yake zaune da su din da arzikin Allah ma'ana wa ta'zumu indahu ni'matullahi bi nazarihi ila man dunahu idan mutum yana zaune da miskinai waɗanda ba su da abin duniya to wannan zaman da zai da su da mujalasa ya zama yana hulɗa da su yana shawarwari da su yana zama cikin su ya yadda da su mutane ne ya kimanta su to wannan abun yana sa shi ma ya yadda da arzikin Allah subhanahu wa ta'ala kuma har ya ji cewa bari ya gode wa Allah saboda me ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu wani abu cewa dangane da abin da ya shafi duniya ka rika kallon wanda yake bai kai ka ba ko idan kana duba wanda bai kai ka ba to zaka samu godiyar Allah in abin duniya ne ma'ana sai zama kullun tunaninka ka alhamdulillah ashe Allah ya min ni'ima ka gani ma nafi wani in kuwa kana duban wanda yake sama da kai yake to kullun ba zaka gode ba hankoro zaka yi sai ka kai ajin sa mun fahimci wannan ashe kenan a yadda da kuma zama da hulɗa da cuɗanya da talakawa da miskinai to za ka ga cewa wannan yana sa su kansu su yadda da kai sannan kuma kai ma ka yadda da arzikin Allah subhanahu wataala da ya masa kuma ka gode masa shi kansa talakan ai ya san me san shi ko za ka ga cewa duk mutumin da yake hulɗa da shi yafi girmama shi kuma dama shi a zaune yake inda yake Allah subhanahu wa ta'ala bai kai shi dama cikin cuɗanya da masu duniya da masu kuɗi da mulki da sauransu ba saboda in yaje wani gumma ko rasa za'ai da ce kai me kawo ka nan to a inda yake nan idan mutum har ya sauko da kansa shi kuma yazo yake hulɗa da shi to za ka ga cewa ba mai mutunci kuma a gunsa irin wannan mutumi sai malami yake cewa wat tawadu lil khalqi ayatun ala sihhati al iman shi fa kaskantar da kai ga halitta mun koma littafin ne mutum ya zama cewa yana da kaskantar da kai ga halittar Allah ma'ana mai kaskantar da kansa ne mai tawazu ne ba mai girman kai bane ga bayin Allah sihhatu abin ayatun ala sihhatil iman wannan alama ce ta ingancin imanin mutum imaninsa mai inganci ne in har bai dauki kansa komai ba wa kamalun fil aqli kuma kamala ce a cikin hankali ma'ana wannan ya nuna kana da hankali ka san cewa wannan abin da kake ji da shi ko kuɗi ko mulki ko wadata ko kuma zama da manya da makamantansu wani abu ne da Allah ke juya shi yanzu yana gunka ne wata rana waɗannan da kake ganin ba komai ba Allah sai ya ba su ma su zama a matsayin da kake in kuwa ya zama ka fahimci wannan to hankalinka lalle ya kammala kana da babban hankali yace wa ra'fatun fil qalbi kuma tausayi ne a zuci qala ibn rajab abdurrahman ibn rajab al-hanbali yana fadi a cikin jami'ul ulum wal hikam yana cewa wa qad yakunu kathirun mimman lahu suratun hasana yace da yawa zaka samu mutanen da zai iya yiwa ka samu da yawa daga cikin mutanen da suke da sura mai kyau wani mutum kyakkyawa ne au malin ko kuma yana da dukiya au jahun ko kuma yana da mutunci au ri'asa fid dunya ko yana da wani shugabanci a duniya shine ko mai unguwa ne ko sarki ne ko kansila ne ko chairman ko makamancin wannan ya zama kuma qalbuhu kharaban min at-taqwa sai ka samu cewa zuciyarsa ba komai kango ce dangane da takawa ma'ana in ana zancen takawa da tsoron Allah da aikin kirki to zuciyarsa kango ce shine ma'anar kharab ba komai a ciki wa yakunu man laysa lahu shay'un min zalika shi kuma wanda ba wannan abun tare da shi wato ba shi da wannan duniyar ba shi da wannan mulkin ba shi da dukiya ba komai bane sai ka same shi qalbuhu mamlu'an min at-taqwa shi kuma zuciyarsa a cike take da tsoron Allah da bin dokokin Allah yace ana samun wannan baya nufin cewa duk mai kuɗi kuma ba shi da imani kar ka fahimci wannan ko kuma ka ce a duk matalauci yafi kowa taqwa yawa wannan babin wani abu ne da Allah ya barwa kansa sani kuma gurgurdan imanin mutum da ilminsa da aikin da yake yawa zaka sami wani mai kuɗin ne kuma yana taqwa din gurgurdan hali zaka samu kuma matalaucin ne ga girman kai ga jahilci ga kuma kangarewa Allah akwai wannan ko babu yawa dan haka so ake gaba ɗaya sai a hadu shi mai wancan ajin na saman da yake ga yafi kowa to ya sassauto ƙasa wanda yake ƙasan kuma shi ma ya daga matsayinsa dangane da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala sai a hadu duk a cikin taqwa din domin ita ce mizanin da Allah subhanahu wa ta'ala ke dubawa wajen mana hukunci fa yakunu akrama indallah sai zama wannan matalaucin shine akrama mafi daraja indallahi a wurin Allah bal zalika huwa al-akthar yace kai wannan ma shine mafi yawa wannan kuma haka ne daga mafi yawa tsoron Allah an fi samun sa agun wanda ba shi da wancan abin duniya din saboda me duniya tana da wata dagawa da yaudara sai kaga mutum yana zaune lafiya lau ba shi da abin duniyar ba mulki ba dukiya ba komai randa Allah ya jarrabe shi kuma ya bashi wannan shikenan sai ya fidda kansa daga sauran mutane sai ya canza ana wannan ko ba ai sai ga daga zama kansila kawai sai mutum ya canza abokai waɗanda suke tare suka taso tare ake akai wasan ƙasa tare ake menene to daga ya zama wani abu kuma to daga lokacin ba su ne abokansa ba yawa har sai kaga da za su je kusa da shi sai ga yana neman ya wulakanta su yawa akai an yi wannan irin abun da yawa kowa a cikin ku nan ya tashi ba da labari zai iya bayarwa darasi ne da kowa ya ganshi a rayuwa ko mutum an zabe shi misali kamar yanzu mun fi ganin irin wannan wa'azi zamanin harkar zabe da demokradiya wani yana zaune ba komai bane ba a san shi ba kwata-kwata la karatu la daraja la mulkin la komai Allah madauki idan ya kawo ya bashi nasara ya yi sa'a aka zabe shi a wani matsayi shikenan dare guda sai ya zama babba bayan da ba babba bane ko ba haka bane to sai kaga a lokacin nan saboda hulɗa shi yanzu yana hulɗa da manya yau ana yi da shi sai kaga cewa kuma bai wani karami bai isa ya zo kusa da shi ba sai ya rika wulakanta mutane to wannan abun ana samun sa da yawa Allah madaukaki ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsoron sa ya zama shine babban abin da muke kimantawa yace wa huwa al-akthar wuqu'an wannan shi yafi yawan aukuwa kama fi sahihaini kama yadda yazo a cikin Bukhari da Muslim anin nabiyyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace الا اخبركم باهل الجنه بنا باكو لبارين ين الجنه با معنى ان باكو لبارين سوايه ين الجنه سيتي كل ضعيف نان كركا كرانتا دا كل سبودا امي انا قدر هو هم كاي انا قدر هم كل ضعيف متضعف با متضعف با هر مناوي ينا تشوا كسكوري ني اتي متضعف ma'ana mutada'af abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi ahli aljanna bana baku labarin yan aljanna ba sai yace kullu da'ifin duk wani mai rauni indai mutum mai rauni ne shi mutada'af wanda ake raunana shi ma'ana gashi yana da raunin kuma ana ƙara raunana shi to wannan dan aljanna ne amma fa da sharadin wadan sauran abubuwa ba iya wannan ne ya sa masa shiga aljannar ba mun fahimci wannan kamar da za a ce duk mai gaskiya dan aljanna ne in mutum mai gaskiya ne dan aljanna ne haka ne ko to amma da sharadin sauran abubuwa suna nan tauhidi garau imani garau yawa sai an kalle su akwai sharuɗa to haka nan raunin mutum alama ce ta cewa dan aljanna ne da sauran sharuɗa din har annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law aqsama ala allah la abarahu da a ce zai rantsuwa akan Allah madaukaki sai yayi wani abu ko sai ya tabbatar da shi to sai kaga Allah ya tabbatar da abun dan yayi ibrarin sa daga wannan wato rantsuwar tasa ya kubu ba wai ya kubutar da shi ba an yaji alahu barran sadiqan fi yaminihi zan ba mu ta kisa dan mu fahimci wannan abun wannan ibarar wannan lafazin law aqsama ala allah la abarra ta zo a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa wata rana Anas ibn Nadhr Anas bin Nadr ba Anas bin Malik ba dai daga cikin sahabbai da suka rasu a yakin Uhud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka kawo mana labarin sa cewa saboda ganin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dage yakin Uhud da yadda kuma yayin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu duk wanda ya mutu a wannan yakin aljanna za shi har yake cewa shi yana jin kanshin aljanna a bayan dutsen Uhud ranar yakin Uhud ne shine sai zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi yanzu idan ne na zabura na fita yanzu ni shiga cikin wadancan kafiran suka kashe ni in na mutu aljanna zan shiga sai ce eh to a lokacin nan ya zabura ya shiga cikin mutane cikin kafirai aka yaki aka kashe shi har aka ce aka gutsutsira shi gunduwa gunduwa ba wanda ma ya gane shi sai yar uwarsa da ta kalli wani yatsansa tace wannan shine to wannan bawon Allah kafin ya rasu talaka ne dama ba shi da ba mai kudi bane a cikin sahabbai wata rana yana da kanwarsa Ar-Rubayyah bintin Nadr sai ta garin likici ya hada su da wata mata sai ta karya mata hakuri ta dake ta har hakurin ta ya balle shine aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwan matan nan suka ce su kawai ramawa suke su ai yan uwan Anas bin Nadr suka zo suka roka cewa suna fata a ba su dama a yi musu afuwa in aka yi afuwa ga abin da za a yi kisasi dama akan dawo kan diya ne ma'ana a yi afuwa don mu ba da diya sai mutanen yan uwan waccan mata da aka ji aka karya mata hakuri suka ce a mu fa bamu yadda ba kawai kisasi za a yi sai an karya hakurinta to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa shikenan a je a karya mata hakuri shine Anas bin Nadr yazo yake cewa ya rasulullahi yanzu za a karya hakurin Ar-Rubayyah kanwata sai ce wallahi ba za a yi ba kun ga ba wai yana fadar yana ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi masa katsalandan kai hukunci ni kuma yanzu na ce wallahi abin ba zai yi ba tunda dama ai ba shi aka ba umarni ya je yi ba ko da shi aka ba umarni sai ya ce wallahi ba zai kun ga wannan ki ne amma sai ya ce kai wallahi tallahi ba za a karya mata hakuri ba me ka fahimta anan wannan karfin yakinin sa ne da Allah madaukaki cewa wannan abun insha Allah ba zai auku ba kawai saboda Allah madaukaki shi kuma ya nuna darajarsa da cewa wannan bawan Allah mai girma ne a gun Allah subhanahu wataala kawai sai tankwasa zukatan ƴan uwan matan nan suka yi afuwa suka yafe suka ce sun yafe kisasi kun ga mai Allah ya anan ya fidda shi daga maganar rantsuwarsa domin da a ce an je rantsuwar nan da yayi da a ce an je an karya hakurinta da me zai faru kun ga sai yayi kafara tunda cewa wallahi ba za a karya mata hakuri ba to wannan shi ake nufi da law aqsama ala Allah da a ce zai rantsuwa dangane da wani abu game da Allah subhanahu wataala la abarahu Allah sai ya kubutar da shi Allah sai ya sa abun ya zama cewa wannan abin da ya faɗa sai ya auku din kamar yadda ya faɗa mun fahimci wannan wannan maganar irin ta ce Ibn Taymiyyah wata rana a wani littafin sa dama malamai suna cewa shi al-iqsamu ala Allah iri biyu ne in an ce iqsami ala Allah shine ka rantse da Allah cewa abu kaza sai ya faru in suka ce iri biyu ne akwai wanda zai zamo saboda kyakkyawan zato dangane da Allah saboda hukuncin da ka sani ko sunnar Allah wajen gudanar da rayuwar mutane a cikin halittarsa cewa ba a yin kaza sai ka rantse ka ce kai na rantse da Allah Allah ma ba zai kaza ba kaga wannan shi ake cewa al-iqsamu ala Allah ka rantse cewa Allah ba zai kaza ba ba wai kai ne fa ba za ka yi ba aikin na Allah ne sai ka ce ai ba zai ba ma to wannan abun yakan faru ta bangare ko saboda kyakkyawan zaton mutum dangane da Allah saboda yaqinin sa mutumin kirki ne ba wai saboda wai ya san gaibi ba ko kuma saboda girman kai to wanda ya saboda girman kai wannan ya aikata haramu amma in saboda karfin yaqinin sa ne cewa kai ai ni yadda ne yadda da Allah akan abun nan Allah ma ba zai haka ba na rantse da Allah kaza ma ba ta faru ba to idan saboda kyakkyawan zato ne mutum ya faɗi wannan wannan ba matsala to irin ta ce Ibn Taymiyyah wasu mutane suke cewa to gashi nan shi ma yana da'awar ilimin gaibi ai mun taba ji ko wasu suna faɗin waɗannan abubuwa to irin wannan ta wannan babin ne kamar yadda Anas ibn Nadr ya aikata wannan abu kuma Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga wato wannan abin da zai biyo bayan wannan rantsuwa ba saboda wai yana kangarewa ga dokokin Allah ko dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Yau to shine sai yake cewa law aqsama alallahi la abarra ala ukhbirukum bi ahli an-nar. To kun ga kenan suwa yan aljanna kenan masu rauni waɗanda har a waje a wata riwaya ma ta wani hadisin cewa yana cewa madfu'un bil abwab, mutum ne wanda in ya zo kofar gidan mutane ma ana korarsa, mai rauni ne, mutada'af, in ya je wani gun ma sai kai kuma mai kawo ka tashi ka ba mutane wuri. To amma a wurin Allah madaukaki mai karfi ne, mai daraja ne, da zai rantsuwa ya ce Allah ba zai kaza ba sai ga Allah din bai yi din ba, saboda girmama shi, saboda cewa shi mai daraja ne a gunsa. Mun fahimci abin da ake nufi, shine ma'anar law aqsama alallahi la abarra. Sai ce Allah ukhbirukum bi ahli an-nar, bana ba ku labarin yan wuta ba kuma zuwa yi yan wuta wanda suka cancanci shiga wuta. Sai ce kullu utullin, duk mutumin da yake mai tsanani, mai zafi, wanda zafinsa ya yi yawa, baya son sassauci, ga girman kai, ga kuma tsabar tsanani akan kowane abu, shine utullin, wanda baka isa ka gaya masa abin da bai yarda da shi ba, duk abin da ka kawo baka iya ba in ba shine ya fahimta ba. Sannan kuma tsananinsa shine aljafi, mutumin da yake mai kaushi da yawa, ba dama a tausasa shi. To wannan shine utulli. Jawazin da ba ba za'um ba, jawazin. Jawazin kuma malamai suka sassaba wajen fassarawa da yawa, wasu suka ce abin da ake nufi shine mutum mai girman jiki da katon ciki da jiki da yawa, sannan kuma ga tafiya ta takama. Yawwa, gashi jibgege kuma sannan yana tafiya ta jiji da kai. To wannan shi ake nufi da jawwab. Allah maɗauki ya kiyashe mu. Mustakbirin, mai girman kai. To mai irin wannan halin, halinsa irin halin ƴan wuta ne, ma'ana su ne ƴan wuta, masu wancan kuma masu rauni, masu ƙasƙantar da kai, masu alaƙa da Allah. To waɗannan su ne mutanen da suke ƴan aljanna. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin nau'i na farko, ba nau'i na biyu ba. Yace wa fit tawadu'i rif'atu dunya wal akhirah. Yace wallahi tawalu'u, idan mutum mai tawadu'u ne, mai kaskantar da kansa wajen mu'amala da mutane, to a cikin wannan halin nasa to akwai daukaka ta duniya da lahira. Duk mutumin da yake kaskantar da kansa to Allah madauki na daukaka shi. Yaqulu an-nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a, babu mutumin da yake zai tawadu'u dan Allah, kar ayi tawadu'un kuma dan riya, eh ka rika nunawa cewa kai mai tawadu'u ne, a'a, kai tawadu'un saboda dan Allah. Yawwa, to duk wanda yayi wannan Allah madaukaki zai daukaka shi. Ashe kenan idan mutum na son daukaka to yaje ya kusanci Ubangiji kuma ya kaskantar da kansa, sai Allah ya daga shi zuwa sama. Rawahu Muslim. Wa kana shaykhul muhaddithin Abu Musa al-Madani, wanda daga cikin manyan malaman hadisi Abu Musa al-Madani, yuqri'u as-sibyan al-Qur'an, babban malami ne fa a garin, ba irin sa, amma duk da haka yana zuwa ya ilmantar da yara al-Qur'ani a allo, ma'a jalalati qadrihi, tare da girman sa dinnan, wa uluwi manzilatihi, da daukakar matsayinsa. Kun ga wannan ya nuna wato darajar da yake gani ta ya zauna cikin yara ya ilmantar da su alkur'ani, ita ce ta ba shi wannan kima din. Kun ga in wani ne zai ce shi ai ya fi karfin ya koya wa yara, yanzu kamar kai ne ka je ka yi digirin ka kame, sai a ce ka zo koya a primary, sai ce shi kan ai ya fi karfin ya koyar a primary, shi sai secondary ko ma jami'a. To mutum ya kaskantar da kansa, ya ji ba wani abin damuwa ba ne, kada wani ya ce to ai malamin albashin da bambanci, wannan ba shi ake kallo ba, su dama waɗancan ba masu harkar albashi ba ne. Shi don Allah kawai ya zauna cikin yara yana ilmantar da su, ya samu wannan wato babban rabo, abin da ya sa kenan ya samu wannan abu. Ya ce wal mutawadi'u, shi mutumin da ke da kaskantar da kai, man shi ne wanda idza ra'a ahadan, in ya ga wani mutum kala sai ya ce hadha afdalu minni, wane ya fi ni, la ilaha illallah. Yadda mutane a yanzu muya muke, kowa so yake a ce a shi ne ya fi kowa, daga ka ce wane ku ai bisa dukkan alamu ku wane ya fi wane, sai ka ji hankalinsa ya tashi. To mutumin kirki mai tawadu shi ne wanda zai ce kai wane ku ai ya fi ni, ya fi ni ilimi, ya fi ni kaza, ya fi ni kaza. Shikenan, dama menene abinda kake so kai matsayinka a wurin Ubangiji, ba matsayinka a gun mutane ba. Dan yanzu idan ma kai ne a sama din, sai ka ce wani na ƙasa da kai yafi ka. Su mutane sun san hakan ko sun san ba haka ba. Kana faɗa sun ce za su fahimci cewa lalle wannan tawagu'u yake, amma mu a fahimtar mu ai wani yafi wani. Sannan sai yake cewa yaqulu Shafi'i, al-Imam Shafi'i yana cewa arfa'u an-nasi qadran, mutumin da yafi kowa alƙadari, yafi kowa daraja, shine man la yara qadrahu, shine mutumin da baya ganin alƙadarin nasa, shi baya ganin kansa wani abu ne, bai dauki kansa komai ba, to wannan yafi kowa daraja. Wa akbaru an-nasi fadlan, mutumin da yafi kowa kuma falala, girman falala, shine man la yara fadlahu, shine wanda baya ganin falalar kansa, bai dauki kansa wani abu ba. Me yasa al-Imam Shafi'i aka rawaito daga gurinsa yana cewa bai taba zama da mutum suna tattaunawa ta harkar ilimi, a da an samu irin wannan abun sai a zo a zauna ana tattaunawa tsakanin malamai, mai wannan fahimta ya kawo dalilansa, mai wannan fahimta ya kawo dalilansa. To al-Imam Shafi'i ya rika yin irin wannan munazarori har da waɗanda suka kauce wa hanya, waɗanda suke yan bid'a, sun bi hanyoyi waɗanda yake ba na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. In wanda daga cikin su ya zo ya ce kai me yasa kake kaza, ina neman kawo hujjojinsa, yana cewa a'a ba haka bane ko ba haka bane, ko kuma a mas'aloli na fiqh shi da ƴan uwansa malamai ana tattaunawa, to yana cewa bai taba zama yana tattaunawa da wani ba sai face yayi fata, ma'ana a zuciyarsa abinda yake roƙon Allah shine Allah ya sa gaskiyar ta fito a bakin ɗan uwan nasa ba a bakin sa ba. Kun fahimci wannan zancen? Shi ba so yake wa a idan mutane a ɗaukaka shi a ce a wane ko yafi ilimi ba, shi so yake gaskiyar ta bayyana a fahimce ta, shi ya aiki da ita, shi ma wancan din ya aiki da ita. Idan aka ce kana tattaunawa da wani sai ya kawo dalilai, ya kawo dalilai, ya kawo dalilai, kai ma ka kawo dalilanka, sai ya bayyana cewa dalilan da ya kawo yafi naka ƙarfi akan wannan mas'alar. Ai ba kowa yake da tahammulin wannan ba. So daga ina wannan kuma? Harkar wayoyin nan dai muna nan da su ma yanzu. Yawwa, bari in karasa wannan magana. Mai tefin? O kashewar ma sai ta faɗi an kashe ta? To, Allah ya kyauta. Ka san matsalar wayoyin China ɗin nan yanzu, wato abubuwan da suke yi ne sun yi yawa. Akwai abubuwa da yawa a cikinsu za su yi maka, za su yi. Kuma sannan za ka ga cewa su ba su da irin abin ringing tone ɗin nan mai hankali haka, don ƙididin kaɗan. Gaba ɗaya wani sai dai ka samu sauti iri-iri. To, amma dai wannan na san ba daga canin ba ne, mutum ne yake sawa ya je a sa masa, ko? Saboda sha'awar la ilaha illallah. To, amma kuma ka ga da kiɗa fa ake. Wannan Yusuf al-Islam ɗin nan ne, ko? Ko ba shi ba ne? Akwai wani Cat Stevens da ya musulunta, sai kuma ya koma, dama mawaƙi ne. To, da ya musulunta kuma sai ya koma ya ci gaba da waƙa a musulunci. Mai Tala al-Badru alaina ɗin nan an yi shi da music da mai, to shi ne wannan ma ina jin sautinsa ne. To, Allah maɗauki kyauta. Al-Imam Shafi'i abin da yake faɗa shi ne, in dai har zai zauna ya tattauna, ba zan kira shi musu ba, tattaunawa ta ilimi da mutum, sai ya yi fatan cewa gaskiyar ya zama an ji ta ne daga bakin wancan mutum. Kun ga wannan ƙimma ce ta tawazu'u, ya kai matuƙar daraja wajen tawazu'u, bai ɗauki kansa komai ba. Dan da ya ɗauki kansa komai, da a ce kamar al-Imam Shafi'i, wanda a zamaninsa ba wanda ya kai shi ilimi, har wani ya zo ya tattauna da shi a ji gaskiyar a bakin wani. Yanzu mu tattaunawa da muke da junanmu irin wannan muke, ba wai zancen ka tattauna ma da wani ɗan bid'a ko mai wata aƙida mara da kyau ba, a ce gaskiyar ta fito ta bakinsa, kai ka karɓa, shi ma ya aiki da ita. Wannan za ka ga cewa wani ma ko mafarkin irin wannan baya yi. Wannan baya nuna don kun tattauna da wani yana da wata fahimta akan wata matsala nake nufi guda ɗaya ba, ana nufin akan matsalolin aƙida sai ya zama cewa shi ne sama da aƙidarsa ita ce daidai ba, a'a ba haka ake nufi ba. Amma ƙila a tattauna wata matsala yadda ya fahimce ta yafi yadda kai ka fahimta. In aka kawo hujja da komai, za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba? Wani zai ce aya za a yi ma agun wani ma ni zan karɓi irin wannan. To, ba ma wannan ba, abokinka da kuke tattaunawa yana da gwargwadon abin da ya fahimta na ilimi, kai ma gwargwadon abin da ka fahimta na ilimi, ka kawo ya kawo, ka riƙa fatan cewa
gaskiyar kawai kuke so ta bayyana ku yi aiki da ita ba zancen daga gun waye ba kuma kar ka ji damuwa ko dalibinka ne ko wani abokinka ko na ƙasa da kai a ilimi ya kawo wani abu da da baka fahimce shi ba kai hakuri sai ka karba ai ilimin nan ba wani ne ya mallake shi gaba ɗaya a ce komai yafi kowa fahimta ba babu wannan dan adam din a duniya da za a ce kota kota yafi kowa sanin komai duk inda ya karatu duk mai komai ya karanta zaka wata rana wani zai fahimci wani abu wanda shi bai fahimta ba to sai ya karba shi eh to alhamdulillah hakika wannan gaskiya ce Allah ya saka da alheri wannan zai kara daraja ko ba zai kara daraja ba ai idan mutane ma sai daraja amma ya zauna duk abin da aka kawo in ba shi ya fahimce shi ba to kawai ƙarya ne wani fa za ka ga in dai a gaban mutane ne baka isa ka san shi ya karbo wani abin da bai fahimta ba sai ya koma gida ya kwanta sai tunani cewa kai abin nan fa haka ne sai wata guda yana tunanin ta yadda zai shigo da abin shi a gane cewa shi ma yadda da wannan abu to ne alama ce ta girman kai ya kamata mutum ya fa abu kurukuru yake to ya karbe shi gaskiya guda ɗaya ce kuma ya sallama mata to muna fata Allah maduki ya bamu wannan irin hali na tawadu tawadu ba na kaskanci ba tawadu na gaskiya kuma domin Allah ba saboda riya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da mu na malam bismillah
kan magana da zurge su
kai na'am bismillah
ga sabu anallahi abaru
la abarahu na'am
to bidda akwai mai kyau akwai kace mara
na'am
to a cikin gaddawa wani mutum ya taba garin wani ya aikata laifi lalle da idan sa kurkuru ya yi laifi
yayi na'am
aka zo ko to ba zai shi da shi suke shara sai aka bashi Qur'ani ya
rana shi da wa suke shari'ar shi da mai laifin
gani din ya ga ya masa laifi ya zo kuma aka yi shari'a ko aka bashi Qur'ani
aka ba wa Qur'ani shi mai laifin Qur'ani na'am
kuma yayin da ya rantsa
ya rantsa cewa bai ba
ya ba saboda a jahilce ne ba addini ne sosai sai shi wanda suka yi shari'a yace shi alhamdulillah tunda da ya rantsa yace sai yake cewa wallahi idan wannan mutumin ba abin da ya same shi cewa zai daina sallah
to wannan
sai kuma abu ya faru
ma'ana Qur'ani ya zama ba gaskiya ba na'am jahili ba abin da ba zai faru
to kuma tun zamanin sai gashi yana abin yana zawaye sai dandana Qur'ani ya abin da
zai sai gandun ya dawo ya da Qur'ani to asali dai wannan ba a wannan ajin da muka yi magana take ba amma zai ba laifi magana akan ta bangaren cewa mutane suna daukar cewa rike Qur'ani a rantsuwa na farko dai ba shi da asali musulunci cewa sai ka rike Qur'ani sannan ka rantse ita rantsuwa in dai mutum yayi ta sawa'un ya rike Al-Qur'ani ko bai rike Al-Qur'ani ba daraja su daya ce yawwa daga baya mutane wasu suna cewa ma turawa ne suke kawo mutane wannan hanyar ta sai an ba mutum littafin da ya yadda da shi ya rike hannunsa sannan ya rantse a yadda da wannan kuma har sai abin da yayi yawa cikin mu har muke ganin cewa ai mutum in dai har ya rike Qur'ani ya rantse da shi to in dai ba ne gaskiya bane sai wani abu ya same shi wannan duk ba haka bane zai iya rantsuwa da Qur'anin ya zama ba akan gaskiya din bane ya rantsa da Qur'ani kuma ya fita ba abin da ya same shi yawa Allah madaukaki istidraji yake masa ya kyale shi ne har sai lokacin da ya kama shi da laifin rantsuwar sa kuma ashe kenan wannan ba zai zama mizanin da zamu a ce a haka zamu gane Qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane yawa ai Qur'ani ba ana amfani da shi bane dan ya zama dodo yadda zai zama ya ci wani bai ci wani ba ba haka bane Qur'ani littafi ne na shari'a a karanta shi a aiki da shi ba tsoron sa ake ba shi yasa zaka ga wasu mutane ko da alwala tsoro suke su taba alqur'ani kuma wannan ya nesanta mutane fa da yawa a tarbiyyar ilimin tamu ta Bahaushe ya nesanta su da karatun alqur'ani da fahimtar sa da zama inda ma ake karatun sa ballantana su fahimci tafsirin sa wannan kuskure ne al'ada ce dai ba ta da kyau
wani ba fara da ake
jiya ba ali zai dauka tsora a kai yawa wannan ma kun gano ni abin nan na san shi na san wannan naji ma naji kasar din nan na fahimci zancen mutum da zai wa'azi yana yawo gari gari ya dora Qur'ani a kansa cewa in dai har izala gaskiya ce haka yake cewa ko to Allah ya kashe shi yau kuma ya sauyo kai aje Qur'ani ya ta yawan sa yau shikenan su jahilai sai a to ashe alama shike na cewa izala ba gaskiya bace wannan dishirme ne yau Qur'ani ba amfani ake da shi a matsayin dodo ya kashe wannan ya bar wannan ba ku kyale mutun da aikin sa Allah madauki lan da ya kama shi shi zai gani yau gaskiya ana fahimtar ta ne ta karanta alqur'ani ba wai ta dora shi a jiki a rantsi ba yau Allah madauki kyauta sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad